والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بينكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kamar yadda muka saba a ci gaba da karatunmu na wannan littafi na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wanda muke ya cikin wannan masallaci na fadilatu Sheikh Abubakar Mahmud Gumi rahimahullahu ta'ala, da ke cikin wannan birni na Azare, jihar Bauchi, Najeriya. Muna karatu cikin wannan littafi na Umdatul Ahkam min kalami khairil ana na fadilatu Sheikh al-Imam al-Hafiz Abu Muhammad Abdul Ghani ibn Abdul Wahid ibn Ali ibn Surur al-Jamaili al-Maqdisi al-Hanbali rahimahullahu ta'ala. Kuma idan ba a manta ba, muna ɓangaren da yake bayani dangane da abin da ya shafi ayyukan hajji da umra, muna babin da yake bayani akan tamattu'i, hajjin tamattu'i. Dama ɓangarorin ayyukan hajji sun kasu kashe uku: akwai tamattu'i, akwai kirani, akwai ifradi. Tamattu'i, hajjin tamattu'i shine idan mutum ya tafi miƙati, ya yi wanka, ya sanya ihrami, zai kudurta niyya na aikin umra kawai. Ya je aikin haji ne, amma sai ya yi niyyan aikin umra da farko. Saboda haka idan ya je Makka, sai ya yi dawafi ga ɗakin Kaaba, dawafin nan na umra ne. Sai ya yi sa'ayi tsakanin Safa da Marwa, wannan sa'ayi tsakanin Safa da Marwa na umra ne. Idan ya fito, sai ya yi aske ko saisaye. Ana son mutum ya yi saisaye idan ba za a daɗe ba za a tafi Arfa. Idan kuma za a ɗauki lokaci, shi ne sai ya yi aske. Ina fata an fahimta. Saboda haka in ba za a daɗe ba sai ya yi saisaye, idan za a daɗe kuma yana iya yin aske, musamman idan gashinsa yana tsirowa da wuri. To idan mutum ya yi ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa guda biyu, in ya dawo masauki, sai ya cire ihrami a jikinsa, ya naɗe, ya ajiye, sai ya ɗauki kayayyakinsa na zaman gida ya ɗora, har zuwa ranar 8 ga watan Zulhijja. A wannan rana zai yi wanka, ya kwaɓe kayayyakinsa na zaman gida, ya sake sanya ihrami, sai ya kudurta niyya daga masaukinsa ko ɗakin kwanansa ko banɗaki, ya yi niyya ya ce, ya Allah, na ɗauki niyyan aikin haji, labbaika hajja. A wancan karo ya ce labbaika umra, kuma ya yi umra ya sauke, yanzu kuma labbaika hajja. A ranar 8 ga watan Zulhijja, ranan da ake kira yaumu tarwiya, sai ya kama hanya ya tafi Mina tare da sauran alhazai. Idan sun je Mina za su kwana. Ranan 9 ga watan Zulhijja, ranan Arfa kenan, za su gangara filin Arfa. Ba a tsayuwan Arfa sai rana ta goce daga tsakiyar sama, sai an yi sallan azahar da la'asar a haɗe. Saboda haka la'asar za a jawo ta lokacin ta bai ba, fazahar ne lokacin ta yi idan aka yi tsaiwan arfa da yammacin ranar tara ga watan Zulhijja idan rana ta fadi mai haddin tamattu'i da sauran alhazai ba za su yi magariba a filin arfa ba don ba a yi magariba a wajen sai a gangaro a zo Muzdalifa sai a yi sallan magariba da isha'i sai kuma a kwanta a huta waki gari idan gari ya waye sai a je al-Mash'arul Haram a tsaya a yi addu'a amma a yanzu ba cika tsayawa ba saboda cinkoson mutane saboda haka alhaji sai kamo hanya a ranar 10 ga watan Zulhijja ranar sallah kenan mai hajjin tamattu'i sai ya zo karkan Mina kamar yadda na kayi muku bayani na ce Mina ita ake fara samu sai Muzdalifa tana tsakani sai Arfa tana can karshe saboda haka idan aka zo za a yi kwanan Mina sai a wuce Muzdalifa a je a yi tsaiwan Arfa idan an yi tsaiwan Arfa rana ta faɗi sai a dawo Muzdalifa sai a kwana a tsakani idan an kwana idan gari ya waye ranar sallah sai a zo Mina akwai aljamrat jamrat din nan guda uku ne akwai aljamra al-sugra akwai aljamra al-wusta akwai aljamra al-kubra aw al-aqaba ita ce babba saboda haka zaka fara haduwa da wajen jifan shedan karami sai wajen jifan shedan na tsakiya sai wajen jifan shedan na karshe mai hajjin tamattu'i a wannan rana ranar 10 ga watan Zulhijja ranar sallah kenan duk waɗanda ba su je aikin haji ba suna sallah su kuma waɗanda suka je aikin haji suna fama da jifan shedan a ranar duk babban aikin da za su fara kenan za su je jamra ta ƙarshe ita ce al-kubra za a wuce ta farko da ta biyu sai a je ta ƙarshe ita ce al-kubra daga ita sai birnin Makka sai mutum ya jefi duwatsu guda bakwai yana kabbara yana jefawa a cikin ramin a yanzu yadda aka gyara wajen zai wahala sai mutum ya yi jifa jifan bai fada ciki ba sai dai idan zai yi jifan hauka ko kuma kawayanci amma in dai zai natsu ya yi jifa jifan zai fada ciki in ya fada ciki shi kenan saboda haka yana gama jifan nan zai nemi inda ake aski ko fefeye in yana son ya sauke wa kansa sai ya yi aski ko ya yi fefeye an ba shi zaɓi sannan idan yana da hadaya sai ya yanka hadayansa amma a yanzu wajen hadayan yana da nisa yana da wuyan ka'ani in ka riga ka biya kuɗi to mu muna kyautata zaton a ranar sallah za a yi maka hadaya musamman ma a cikin takardar annuna shi yasa ake son mutum ya ringa karantawa ko ya nemi bayani ya yi indicating din cewa ranar sallah yake son a yanka maka in kuma wanda suke bayarwa ne babu wannan zaɓi shi kenan saboda haka mutumin da ya je fishe ɗan jifa na farko a ranar 10 ga watan Zulhijja yana hajjin tamattu'i sai kuma ya yi aski ko fefeye dama already ya riga ya biya kuɗin hadaya to an ba shi dama ya cire kayayyakin ihram yana cire kayayyakin ihramin nan sai ya sa kayayyakin gida amma fa aikin haji bai kare ba ya samu wani temporary entry ne ana kiransa at-tahallulul afdal karamin tahalluli to amma kuma sai ya gangara Makka sai ya yi tawaful ifada kuma afidu min haythu afada an-nas wa astaghfirullah inna allaha ghafurur rahim sai su yi tawaful ifada wannan tawaful ifadan da zai yi shine tawafi na farilla na aikin haji ina fatan gani mai hajjin tamattu'i zai sake sa'ayi tsakanin Safa da Marwa wannan sa'ayin da zai yi na biyu na aikin haji ne, na farko na aikin umra ne. Ina fatan an fahimta. Yana gamawa sai ya bar birnin Makka kafin rana ta faɗi, sai ya dawo Mina ya yi kwanaki uku ko kwanaki biyu saboda jifan shaidan. Amma kowace rana, idan rana ta yi zawali ko kuma da hantsi, kamar yadda yanzu ake ba da dama a je saboda cunkoso, zai je ya jefi jamra ta farko ƙaraman da tsakuwa guda bakwai, ta tsakiya da tsakuwa guda bakwai, ta ƙarshe da tsakuwa guda bakwai, guda nawa kenan? 21. Washigari ma haka, washigarin washigari ma haka. Shine waskurullaha fi ayyamin ma'dudatin faman ta'ajjala fi yawmayn fala ithma alayhi waman ta'akhkhara fala ithma alayhi liman ittaqa. Idan ya gama kwanaki biyu ko kwana ukun sa a Mina, yana jifan shaidan. Idan ya tafi Makka, ya riga ya gama aikin haji, abin da ya rage masa dawafin bankwana. Dawafin bankwana kuma ba a yi sai ranar da za a bar birnin Makka. Amma a tsakani yana iya dawafin nafila, ko da daddare, ko da rana, ko da wani lokaci ne. Al-Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala ya ce yana goyon bayan mutumin da ba ɗan Makka ba ne, ya yawaita dawafi ga ɗakin Kaaba akan yawan sallar nafila a masallacin Kaaba. Ya ce domin saboda me? Saboda babu Kaaba a garinku. Tunda babu Kaaba a garinku, ka yi amfani da wannan dama, ka yawaita yin dawafi. In kuma baka samu dama ba, ko akwai wahala, tunda abin yana da wahala, to sai ka haƙura da nafilfili a masallacin Makka da yawan addu'o'i da sauransu. Idan aka ce ga ranar tafiya, mutum zai je ya yi dawafi na bankwana, dawafi sau bakwai yake yi, ba a sa'ayi. Za a ga waɗansu 'yan Najeriya idan sun yi dawafi za su je su yi sa'ayi. To in ba baki ake binka ba, me ya hana ka da yin sa'ayi? Asali ba sa'ayi babu nafila. Dawafi ne ake samu, akwai nafila, kamar yadda sallan farilla akwai ta farilla, akwai nafila, haka ne? Azumi akwai na farilla, akwai na nafila, na wata Ramadana da sauran irin su Sittu Shawwal, Yawmu Arfa, Yawmu Ashura wa Tasuwa, ko kuma Salasatu Ayyamin min kulli Shahrin, ko Ayyamul Bir, ko Yawmul Litsnaini wa Yawmul Khamis da sauran makamantansu. Amma sa'ayi ko dai kai na aikin haji, ko dai kai na umra, babu na nafila. Saboda haka duk wanda ka ganki ya je yana sa'ayi nafila, yana wahalar da kansa ne. Yana wahalar da kansa ne, don babu lada. To idan aka ce ga ranar da za a dawo, sai mutum ya je ya yi dawafinsa sau bakwai. Idan ya yi dawafinsa sau bakwai, ya yi addu'o'insa lafiyayyu, tunda zai yi bankwana da ɗakin Kaaba. Amma bid'a ne mutum ya fito da baya da baya, don akwai masu fitowa da baya da baya, kuma suna yi suna kuka. To in kana fitowa da baya da baya, wani lada za ka samu a wajen Allah? Ko kana kuka, wani karin lada za ka samu a wajen Allah? Mutane nawa ne wanda Allah bai ba su dama su je ɗakin Allah, su ga ɗakin Allah ba? Mutane da yawa ba su je aikin haji ko umra ba, waɗansu haka za su mutu, wasu haka suka mutu ba su je ba. Saboda haka kana kirkiro bidiyo. To idan mutum ya gama dawafin bankwana, ya kamo hanya, ya fito, daman zai riko ruwan zanzansa, wanda yake yana da kyau. Tunda annabi ya faɗa ruwan zanzan ɗin nan ta'amu tu'min, abinci ne wanda yake da muhimmanci ainu, wa shifa'un min kulli da'in, inda an yi dace. Wannan shi ne mai hajjin tamattu'i. Idan kun lura za ku ga ya yi umra da farko, ya yi aikin haji a ƙarshe, kuma ya yanka hadaya wanda yake dole ne. Mai hajjin kirani shi kuma idan ya je yana zuwa zai ɗauki ihrami ya sanya, bayan ya cire kayayyakin gida a miƙati zai ce labbaika hajjan wa umra, wa umra. Ya Allah, na yi niyyan aikin haji da umra a manne. Saboda haka in ya tafi Makka zai yi dawafi na farko, wajibi ne, ba na aikin haji ba ne, ba na umra ba, na matsayin shimfiɗa ne. Amma yana da dama ya je ya yi sa'ayi tsakanin Safa da Marwa, idan yayi sa'ayi tsakanin Safa da Marwa to ya rage wa kansa aiki, wannan sa'ayi na aikin haji ne kuma na umra. Kullura wani lokaci akwai kwan gaba kwan baya, musulunci ya yi da wannan tun aikin haji kafin ya zo an baka dama kana yi masa sa'ayi. Abin lura na biyu, kun ga sa'ayin nan haka kawai gadan-gadan baka zuwa ka je ka yi kai tsaye sai ka maka kyamfina da lawashi, walakin abin da jumhurul ulama suka tafi a kai shi ya sa in akwai sa'ayi na dole a kanka to sai ka yi lawashin nafila. Ina fata an gane, kamar yadda muka yi bayani a can baya, sa'ayi baya da nafila amma lawashi yana da nafila. To idan mutum ya yi sa'ayi tsakanin Safa da Marwa sai kuma ya zauna a birnin Makka, haka kun ga babu maganan aski ko tsaye, saboda haka babu maganan cire kaya. Mutum zai zauna da zani da mayafi har ranar 8 ga watan Dhulhijja. Dalilin da ya sa muke ba da shawari ga waɗanda ba su saba ba da wanda kuma zai ɗauki lokaci kafin a je 8 ga watan Dhulhijja, musamman alhazanmu na bana na jihar Bauchi da za su tafi da wuri suna da kwanaki 21 ko da 5 ko ma 30 kafin a yi tsayuwan ƙarfa, to akwai aiki don kai ta zama da zani da mayafi ba za ka iya ba cikin kwanakin nan, na ɗan ƙanƙanin lokaci ma ya haka kare. Saboda shi mai hajjin kirani ba zai cire waɗannan kayayyaki ba. To in ne ka ɗauki wannan niyya ko ma kwana nawa ne haka za ka haƙura. Ranar 8 ga watan Dhulhijja kawai kai gangarawa za ka yi Mina, tunda already da ihrami a jikinka, za ka gangara ka je Mina ka kwana washi gari a je a yi tsayuwan ƙarfa da kai, sannan a dawo Muzdalifa a kwana washi gari, ranar sallah kenan ka zo Mina kai jifan shaidan na farko da tsakamfani guda 7. To in kai jifan nan ne kai aski ko tsaye-tsaye, to nan ne kuma za ka cire wannan ihrami. Sannan kuma duk wanda ya hajjin kirani dole ya bada hadaya, in ka biya kudin hadaya sai kai hadayarka, sannan ka gangara Makka kai da waful ifada. Idan ka yi da waful ifada za ka yi sa'ayi? Ba za ka yi ba, saboda can baya kai sai ka dawo Makka, sai ka dawo Mina kai kwanakin Mina kwana 2 ko kwana 3 kana jifa a kowace rana jamrori guda 3. Idan ka gama zaman Mina sai ka dawo Makka ka zo ka zauna, sai ka jira ranar tafiya sai ka yi dawafin ban kwana, shikenan sai ka kamo hanya ka koma gida. Wannan shine hajjin kirani. Na ƙarshe shine ifradi. Ifradi shine aikin haji kawai. Mutumin da ya je mikati ya yi wanka ya sanya ihrami zai ɗauki niyya ya ce labbai ka hajjar, ya Allah na yi niyyan aikin haji kawai. Saboda haka yana zuwa Makka zai yi dawafi na farko, wannan dawafi wajibi ne, ma'ana aikin haji ba ne, amma an ba ki dama ya yi sa'ayi. Idan ya yi sa'ayi ya gabatar da sa'ayinsa na aikin haji tun kafin a yi tsayuwan arfa ya halatta. Sannan idan ya yi sa'ayinsa ba maganan aski ko tsaye-tsaye, shi ma mai hajjin ifradi haka zai zauna da ihraminsa har zuwa ranar 8 ga watan Dhulhijja yawmu tarwiya. Saboda haka zai tafi Mina ya je ya kwana, daga Mina ranar 9 ga watan Dhulhijja za a tafi filin arfa ya yi tsayuwan arfa, sannan idan rana ta faɗi ya dawo Muzdalifa ya yi magariba da isha'i ya kwana, sannan washi gari ya gangara ƙarshen Mina ranar sallah kenan ya yi jifan shaidan. To idan ya yi jifan shaidan na farko da tsakamfani guda 7 yana da dama ya yi aski ko tsaye-tsaye ya cire kayayyakin ihrami ya sanya kayansa na zaman gida ya je ya yi dawaful ifada a wannan rana. Kun ga shi ba ruwansa da yankan hadaya. Duk wanda ya yi aikin haji kawai a tafiyan aikin haji ya yi aikin haji kawai bai dora da umra ba, bai surka da umra ba, babu hadaya a kansa. Sai dai in ya ga dama yana iya hadayan nafila. Saboda haka sai ya zo Makka ya yi dawaful ifada, bayan ya yi dawaful ifada akwai sa'ayi a kansa? A'a, saboda ya yi a can baya amma idan bai yi sa'ayi a can baya ba dole ne ya yi sa'ayi na aikin haji kawai. Sannan ya dawo Mina, ya yi kwanakin Mina kwanaki biyu ko uku yana jifa shedan a kowace rana sau uku, wato wurare guda uku sau bakwai bakwai kamar yadda muka yi bayani, babu wani bambanci. Sana karshe sai dawo Makka, in ya dawo Makka in aka ce ga ranar tafiya sai ya dawo dumban kwana, shikenan sai ya kamo hanya ya zo gari. Mutanenmu ‘yan Najeriya suna wayo sai sai hajjin ifradi kawai, saboda ba sa son su yi hadaya. Ni abinda na lura kenan da yawan su ba sa so su kake kuɗi su yi hadaya, amma za su kake kuɗi wajen sai wajen labiyoyi. Kaji ɗaya. Sannan idan an kammala aikin haji kamar an je an dawo daga zaman Mina, wani ma ya kai har watan Muharram sai ce yawwa mun shiga sabuwar shekara, sai je Masjidu Aisha sai ya ɗauko umranta. Idan ya ɗauko umra shikenan sai ya zo ya yi umra, sai ya ce to na yi dabara. Allah ne zaka masa dabara ko mala'iku? Haka ba daidai ba ne da mutumin da zai yi azumi a ɗanyen wahalar da kansa saboda kawai kada ya fitar da kudin hadayar, kuma kaga yayi lodin kayan aka zo au, saboda su suna aunawa. In suka ce maka 40 kgs ko 50 kgs, to in kuka samu kamfanin jirage masu tsanani, wallahi ba za su taɓa yarda da kari ba. Ana zuwa ana ɗora akwatin kai gwada 50 kgs ko 55, za su ce sai ka kunce ka titire abubuwan sai ka rage. In ba haka ba kana ji kana gani wannan 55 kgs ɗin za a bar maka a Makka, kuma su bola jari za su kai, ba mai kawo maka. Shi yasa kullum ake ce mutane su ba da muhimmanci ga aikin ibada, bayan sun gama aikin ibada ba a hana su kuma su nemi falala daga cikin falalolin Allah ba, kamar yadda ayan Qur'ani ta yi bayani. Saboda haka mun yi bayani dangane da ayyukan haji guda uku din nan. Allah ya sa mu dace. To wannan babi da Malam ya kawo mana ya ce babin tamattu'i ne, kuma ya kawo mana hadisi na farko. Saboda haka yau a hadisin mu a darasinmu na 52, hadisi na 244 haka ne? Hadisi na 244 ko? Hadisin yana da tsawo. An Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma qala tamatta rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama fi hajjatil wada'i bil umrati ila al hajji wa ahda, فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأهل بالأمرة ثم أهل بالحج، فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأهل بالأمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي من ذي الحليفة، ومنهم من لم يهدي. فلما قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكة قال للناس من كان منكم أهدى فإنه لا يحل لشيء حرم منه حتى يقضي حجا، ومن لم يكن أهدا فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل، ثم ليحل بالحج وليهدي، ومن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. فطاف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء، ثم كبب ثلاثة أطواف من السبع ومشى أربعة، وركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين، ثم سلم فانصرف فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف، ثم لم يهلل من شيء حرم منه حتى قضى حجة، ونهر هديه يوم النهر وأفاد فطاف بالبيت، ثم هل من كل شيء حرم منه، وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أهدى وساق الهدي من النار. يلا ديكو كيف مفسر حديث مفهم تتوى أداء إذا متن يلا دي هدى ينسى تندق ميكاتي كيريك هدى ينسى يقورا يتفيد حيدى ينسى مكة hadayen da tafi jin jiki ita ce hadayen da aka je da ita daga miƙatin Dhul-Hulayfa. mun shayin bayani cewa kilometers din da yake tsakanin Zulhulaifa da Makka kilometer wajen 400 da wani abu ne kusan 500 miƙatin da yafi nisa da birnin Makka ke to lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fito to ya fito da abin hadayensa walansu sahabbai su ma sun fito da ababen hadayensu sai dai a ka'ida idan ka fito da abin hadaya ka zo miƙati ka ɗauki niyya ya gwada tamattu'i ko ƙirani za ka yi in kuma ifradi ne to hadayenka musahabbi to zo raƙumi akan sa wuka ne a tsaga shi sai jini ya fito saboda shi raƙumi yana da haƙuri yana da juriya akwai daidai yadda suke tsagawa sai jini ya fito idan jinin ya fito ya dare to ko da dabban ta ɓata a wajen Allah hadayenka ta karbu kuma su sun riga sun saba in ba talaka ba ba wanda zai tare wannan raƙumi talaka mabukaci yana gani shikenan kawai ya samu nama arziki daga wajen Allah arha idan kuma saniya ce ko akuya ko tunkiya ko kuma rago waɗannan ƙananan dabbobi ana ɗora musu ko macaccen takalmi tsagi guda ɗaya ko ganye ko wani kyalle ko igiya ko wani abu ne wanda su suna gani sun san wannan dabban hadaya ce saboda haka talaka ina bukata tana shiga cikin harami shikenan zai yi amfani da ita daman ana yanka hadaya domin talaka ne ai ko lahiya ma in kaga manyan mutane suna lahiya suna yi saboda waye saboda talakawa ne kai ma kamata ai kai lahiya saboda talakawa kana yankawa ka raba nama kawai ka shiga gida kai ta salati inda dama ana yi ne saboda fukara sai dai an baka dama ko hadayen ne kai ko lahiyan ne kai kana da dama ka ci wani ɓangaren naman ka yi sadaka da ɓangare ka yi kyauta da wani ɓangare kama ajiye wani ɓangare akwai shekaran da aka yi tsananin yunwa a shekaran da aka yi lahiya annabi ya ce duk wanda ya ajiye lahiyarsa ya wuce kwana uku lahiyarsa ya bace kun ga wannan ya zama wajibi kowa ya yi sadakan nama tun kafin ya lalace da shekaran ta wuce manzo Allah ya ce to yanzu kan an ba ku dama ku ajiye كنت نهيتكم عن لحوم الأداء فوق صلاة فادخروا ما بدا لكم لتدانا هنا قواجي يوا فيدا قوانك يوكوا ما ينزقنا إياجي يوا تبادو من ون نصد سوتي دا مكسامو بدا أخوي مثلا وما سبو دا صد سوتي دا أكسامو كينك لهي ينك انك قداما دا فاتن دا كاين دا قفاقوان دا قومي كايدا في سكينجرا دون كتايا أوجي wani talaka ya zo zai iya zama saboda mutanen da ai haka yake in suna son su yi kyauta da nama to a kofar gida yake yanka duk wanda ya zo wucewa ina bukatar nama kawai sai ya zauna ya jira to in kai ba haka kake da niyya ba to tattara komai ka yi da shi cikin gida kuma in an soya kana iya ajewa shekaru su kuto duk lokacin da aka ji marmarin nama kawai sai a nan ɗebo jambon nama a nan ƙafa amma mu muna ba da shawari duk lokacin da kai bako idan ya zo sai ka ɗauko dambun naman gyaɗin nan ka sa a baje masa shi in ka yi bako daga bauchi ina fata liman ka ji Allah ya taimake mu wannan kenan saboda haka maganan hadayen nan kada mu yi fassara mutane su ji wani irin bambara bai bari mu fassara عن أبي جمرة عن عبد الله بن عمر حديثي لك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الله قال يتعالى سوق عليك تمتع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النبي أي حج تمتعي في حجة الوداء وتوى حج سنفا قانا بالأمرة إلى الحج فين يأهد أمرة دائك حج وأهدى كما النبي أباد هدايا فساق معه الهدايا annabi ya kora hadayansa min Zulhulaifa tun daga miƙatin Zulhulaifa wa bada rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah ya fara fa ahalla bil umra sai yayi niyya da umra. Kun ga wannan kalma fa ahalla, fa aha da babban ha shine niyyan aikin haji, da kuma tare da hadawa da labbaik Allahumma labbaik daga murya. Saboda idan kace labbaik umra, to kuma zaka daga muryan ka kace labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik, haka zaka yi har ka je dakin Kaaba. Wannan shi ake kiran sa al-ihlal, shine ahalla. To da annabi yayi haka da aikin umra, kuma ahalla bil haji, sannan kuma sai ya dora da aikin haji. To inda aka dan samu rikici tsakanin malamai kenan, saboda kafin ya je Makka ya dora aikin haji. Sai dai da hukunci yake duk mutumin da ya niyyan umra kafin ya karasa, sai ga ya kamata ya yi kirani, to sai ya hada da aikin haji. Ba lallai sai ya dawo mikati ba, matukan baka yi dawafi na farko ba kana iya hadawa, ka huta kenan. Duk mutumin da ya dauki umra sai ya ga shi kuma abinda zai zo kawai bari ya hada, ko ya yi kirani ko ya koma tamattu, to kana iya canza niyya. Sai ka ce labbaik hajjam, ya Allah na fasa aikin umra, na dauki aikin haji, tunda already kana ciki kafin ka fara aiki. Sai dai annabi da ya yi niyya da aikin umra ya shiga cikin kwari, kafin ya gangara ya fita, mala'ika Jibrilu ya zo ya ce masa ka hada da aikin haji, sai ya hada da aikin haji. Wannan ya gwada tamattu'in kirani annabi zai yi, tamattu'in kirani da bambanci da tamattu'in single, kamar yadda na yi bayani. Aikin umra ne da aikin haji, amma ba zai cire ihraminsa ba, za mu gani. Amma tamattu'in single sai ka cire ihraminka. Sai annabi ya ce duk wanda yake tare da hadaya to ya dora da aikin haji, wanda baya da hadaya ya tsaya da umrarsa kawai. Sai ba da umarnin haka. Shi yasa malamai suka ce tamattu'i ya fi muhimmanci, tunda annabi ya ce a tsaya a haka. Kuma a gaba akwai karin bayanin da ya yi. Na fatamata annasu, mutane suka yi hajjin tamattu'i ma rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tare da annabi, fa halla bil umrati ilal hajj, annabi ya yi niyya ya daga murya da aikin umra da aikin haji. Wa kana minan nasi man ahda, a cikin waɗanda suke tare da annabi akwai wanda yake da hadaya, fa saqal hadaya min dhil hulaifa, kuma ya koro hadayansa daga miqatin dhil hulaifa. Wa minhum man lam yuhdi, a cikin su akwai wanda bai bada hadaya ba, bai da shi. Falamma kalima annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Makka, yayin da annabi ya iso binnin Makka, qala lin nas, sai ya ce wa mutane, man kana minkum ahda, duk wanda yake da hadaya, fa innahu la yahillu laka in harama minhu, to lalle ki ba zai tahalluli ba daga abin da ya haramta gare ki, hatta ya kadiya hajja har sai ya gama aikin hajjinsa. Wa man lam yakun ahda, duk wanda bai da abin hadaya a yanzu, falyatub bil baiti wa bis safa wal marwa, yayi dawa fi ga dakin Kaaba, yayi sa'i tsakanin Safa da Marwa. Wal yukaffir, amma yayi tsaye tun da jab da za a yi aikin haji ne. Ranan nawa annabi yake da binnin Makka a hajjatul wada? An ce ranan 4 ga watan Dhulhijja ko ranan 5 ga watan Dhulhijja? To kaga ranan 5 ga watan Dhulhijja tsakanin ku da yawmu tarwiya ranan 8 kwana nawa ne? Bai da yawa. Na'am, yace wal yukaffir, duk wanda baya da hadaya to yayi tsaye wal yahlil, kuma yayi tahalluli. Thumma yuhillu bil hajji wal yahdi, sannan ya dauki niyyan aikin haji a ranar 8 ga watan Dhulhijja, sannan kuma dole ya bada hadaya. Fa man lam yajid, amma duk wanda bai samu kudin sayan dabban hadaya ba, hadayan, falyasum salatata ayyamin fil hajji, yayi azumin kwanaki uku a lokacin aikin haji, wa sabatan idza rajaa, da kwanaki 7 idan ya dawo, ila ahadihi, zuwa ga iyalansa ya dawo gare su. Saboda yin azumi a Makka musamman a lokacin rana babu dadi, akwai tashin hankali, babu dadi ko kada, to amma guda uku zaka yi shi, guda bakwai kuma sai ka dawo. Don haka fatafa Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hina kadima Makka, annabi yayi tawafi ga dakin Kaaba a lokacin da yazo binnin Makka. Wasallama rukuna, ya tumbati ar-rukunul aqwal, awwala shay'in, farkon abinda annabi yayi kenan. Ar-rukuna din nan ar-rukunul aqwal akin thumma khaffafa, sannan annabi yayi sassarfa talafata aqwatin, adawatin sa zagaye guda uku min as-sab'i, daga cikin bakwai din nan annabi yayi sassarfa. Mun ji bayani a can baya, wa maka arba, amma saura guda hudu kuma sai yayi tafiya. Wa raka'a hina kada tawafahu bil bayt, annabi ya salla nafila a lokacin da ya kammala dawafin sa ga dakin Kaaba, inda al maqami, a wajen maqamu Ibrahim, rak'atayn. Zaidan baka samu daman yin sallar nafila maqamu Ibrahim ba, to duk inda ka je a cikin masallaci kana yin sallar nafila, saboda idan jama'a suka yi yawa maqamu Ibrahim din ma ba za ka kai ba, to kai nafilan ka ko ina, kar ka duma kanka. Thumma sallama, sa'annan da annabi ya yi nafila ya yi sallama, fansarafa, sai ya juya, fa ata safa, ya je dutsen Safa, fa tafa bi Safa wal Marwa, ya yi dawafi a Safa da Marwa, saf'ata atwafir, dawafi bakwai, da dawafi da sa'i duk ɗaya ne, haka yake faɗa. Sai dai akwai bambancin aiki, dawafi zagayawa ne, sa'i kuma tafiya ne a fili. Thumma lam yahlil min kai'in, to kun ji fa, haruma minhu hatta qada hajja, sannan annabi bai yi tahalluli ba abin da ya halatta masa har sai da ya gama aikin hajjin sa. Kun ga wannan ya gwada annabi bai cire fararen kayayyakin nan ba, aikin hajjin da annabi ya yi kirani, da hajjin kirani, da hajjin tamattu'i, dukansu tamattu'i ne. Saboda me? Saboda hajjin, aikin hajji da umra ne a hajji. Ina fata an gane abinda malaka yake so ya nuna mana ke. Wa nahara hadayahu yawmal nahar, sai da annabi ya kammala aikin hajjin sa ya soke hadayarsa ranar sallah, shine ranar goma ga watan Dhulhijja. Wa afada, ya zo ya dawatul ifada, fa tafa bil bayt, ya dawafi ga dakin Kaaba, thumma halla min kulli shay'in haruma min, sannan sai annabi ya cire kayayyakin sa, duk abin da ya haranta gare shi ya halaka. Kun ga nan ba faɗi sa'ayi ba, saboda me? Saboda yayi da farko. Wa fa'ala misla ma fa'ala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, kuma wato waɗansu sun aikata kamar yadda manzon Allah ya aikata. Suwaye suka aikata? Man ahada, duk wanda ya koro hadayansa, wa saqal hadaya minan nas, wato ya koro hadayansa tun daga Zulhulaifa, yadda ya ga annabi ya yi, shi ma haka ya yi. To a aikin hajji akwai wani abu guda. Yanzu misali, idan mun tafi da Usman mikati, muna tare da Usman a mikati, shi ne ɗan agajina, mun shiga mun yi wanka, mun sanya ihraminmu duka, mun zo mun yi sallah a cikin masallacin Zulhulaifa ko na mikati, mun fito mun hau abin hawa a lokacin za ku kudurta niyya. To mai yiwuwa da aka zo ni ban fitar da niyya ta fili ba, sai na ce labbai ka umra. Shi ma Usman yana kusa da ni, shi ma ya mutsi-mutsi da bakinsa, ba san me ya faɗa ba. Muka fara labbai ka Allahumma labbai, labbai ka la sharika laka labbai, innal hamda wan ni'mata laka wal mul la sharika la. Munyi mun gaji, sai na ce ah, na ce Mala Usman, ni kan wani irin niyya kai ne? Da muka je mikati muka ɗau niyya, wace irin niyya kai, wani irin aikin hajji za ka yi? Sai Mala Usman ya ce Allah ya gafarta mala, ai niyyanka da kai irin niyya ta ce kenan. Na ce kamar yaya? Aini na ce ya Allah na yi niyyan aiki kamar yadda malam ya yi niyya. Na ce to ni hajjin tamattu'i zan yi, saboda na ce ma Allah labbaika umra, zan fara da umra sannan daga bayan ya aikin haji. Sai malam Usman ya ce yin shi kenan mu je. Yayi ina fata an gani don kwatankwacin abin da waɗansu sahabbai suka yi kenan, suka ga annabi yayi niyya ba su ji abin da ya faɗa ba, su ma kawai sai suka yi niyya, musamman Ali bin Abi Talib tunda ya zo daga baya. Da ya haɗu da annabi ya ce wace irin niyya ka yi, ya ce a yi irin niyyan da ka yi, ita na yi, ya ce a to shi kenan. To wannan shi yake gwada cewa ya halatta. Saboda haka in kuna tafiya da jagora ko kuna tafiya da wani wanda kana ganin ya fi ka ido ya fi ka wayewa, to sai ka ce irin niyyan wane ka huta, saboda duk abin da yayi za ka yi, duk abin da yayi za ka yi domin ka samu sauki. Sannan kuma mun sha bayanin cewa a lokacin aikin haji ko umra, musamman lokacin da za a je mutane da yawa, idan mutum zai ɗauki niyya yana iya daga niyyar safi ne ya ce labbaika hajjan wa umra, ya faɗa kowa yana ji. Amma in ka zo za ka yi sallan isha'i sai ka fitar da niyyar safi ne, idan ka zo za ka yi alwala sai ka fitar da niyyarka, wai tsarki ma ana mata niyya ne, balle a ce za ka fitar da niyyarka, ko za ka ɗauki azumin watan ramadana sai ka fitar da niyya, nawaitu sawma ramadana to 30 yawman au tis'ata wa 20 yawman, ka gani yasa aka ce a waɗannan wurare ba a furta niyya, ana kuduttawa ne a cikin zuciya. Amma a lokacin aikin haji kana iya ce labbaika hajja, labbaika umra, labbaika hajja wa umra, ka fito fili ka faɗa, wannan babu laifi, wannan kenan. Sai hadisi na gaba, an hafsa zaujin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annaha qalat ya rasulullah ma ka'anu nasi halu min al-umra ولم تهل أنت من أمرتي، وقال إني لبست رأسي وقلدت هدي فلا أهل حتى أنهر. وانا حديثي لقنان حفصة الله يقار يداريك حفصة هي الأمر من القطاع رضي الله عنهما. وانا ملائكة جبريل يتي عليه السلام إنها قوامة وصوامة. النبي يتبع سكيتا كتي ميتيكا ya sake ta ya mayar da ita, tun da ya mayar da ita kuma ba su rabu ba sai da ya bar duniya. Ita ce Nana Hafsa, Allah ki kare da ita, shi yasa ba a son mutum ya yi ta aure yana sakin nan. Mujibu ba a so kai ta aure kana saki, ba daidai ba ne. Amma da yawan abu ya kai in Nana haki kenan sai ka sake ta. Amma su mata da kuke gani sai da haƙuri. Annabi ya faɗa ya ce mata karkatattu ne, kuma ko alarammi ya ce ka aura a karkace take. Yau ma nake karantawa Facebook ina jin mai wani hasaken wani ko bincike ne ko menene, wai mata sun fi karfin hadda, haddan mata ta fi zama. Na ce ba dole ta zauna ba, don ba su cafane ya yi, ba su cafane, tunda ba su cafane ko ya kamata hadda ta zauna a sau. Ko alarammi ya ce wani lokaci sai ka same ta a karkace, kuma annabi ya riga ya faɗa inda ya fi karkacewa shi ne a cikin ainihin ƙarkin haƙarƙari, ya ce a Allahu, in kana zaune da ita tana maka biyayya, wallahi karkatan nan tana cikinta kawai ka yi za'a. Abinda annabi ya faɗa kenan, sai dai addu'a. Ya za in ka sake ta saboda wani dalili, to za ka auro wata ka sake sake ta saboda wani dalili daban, kuma in ka auro wata za ka sake sake ta saboda wani dalili daban. To Nana Hafsa matar annabi annaha qalat, ta ce wa manzon Allah ya Rasulallah, ta ce ya manzon Allah ma ka'anu nafi hallu min al-umra, wai me yasa mutane sun yi tahalluli daga umran da suka yi, sun samu ƙwarya-ƙwaryan ƴanci, sun cire kayayyakinsu, suna jiran lokacin aikin haji. Walam tahilla anta min umrika aw min umratika, kai kuma baka yi tahalluli ba. Ko san wata tambayar malam baka yi saka masa tambayar ba, amma matar sun kasa yi masa tambaya. Sai an yi ishayi an koma masallaci, sai amarya ta zo ta ce ga tambaya, in baka bada amsa ba za ta kawo maka abinci ba. Kuna dariya ba da wani nake yi ba, ba gugan zana ne ba. Eh, akwai tambayan da matar ka za ta yi maka wanda ba kowa zai yi maka ba. Akwai tambayan da na kusa da kai su za su yi maka waɗannan tambayoyi. Kai akwai tambayan da mahaifinka in yana nan zai buga maka wannan tambaya. Zai ce a ni ba na son kwanakwan amsa kawai nake so ka ba ko kai waye. Ina fata an gane. Eh, to shi yasa annabi ya ce wa mutane su yi tahalluli sun yi. Sai ta ce a to me yasa ka sa mutane sun yi tahalluli bayan sun yi umra? To kai ka gama aikin umran me yasa ba za ka yi tahalluli ba? Sai ce Allah sarki, sai ce ga dalili na inni labbattu ra'ati, sai ce gashin kaina na yi talbidin sa. Abinda yake nufi da talbidi shine ya sa abu mai dankuwa kansa. Dashe lokacin da zai zo ya shiga ihrami, sai ya ce a kawo masa mai mai ɗan janko ɗin nan sai ya shafa a kansa. Kusan gashin annabi mafiya yawa gashin kansa daidai kullum sani, amma wani lokaci yakan bari har ya taɓa kafana, amma mafiya yawa daidai kullum sani gashinsa yakan sauko daidai kunnensa, baya wuce kunnensa. Sai dai wani lokaci yakan bar shi har daidai kafara. Saboda haka annabi baya barin gashin kansa ya zuba a gadon bayansa. Tunda kun san su Larabawa suna da gashi haka, ba kamar mu tukururu ba. Eh, wani kaidin ka gani yadda ka san kwarya haka za ka gani. To Balarabe in ka ga kansa haka, to yayi aikin haji ne ko yayi umra, shi ne zai aski. Ya aske gaba daya, kuma sai ga gashin ya sake tohowa, tunda su haka Allah ya yi su. To saboda gada gashin ya watse haka, waɗansu ko kwarkwata ko menene su shiga ciki, to akwai mai ɗin da suke shafawa, suka shafa sai ya muhadi. Shi ne ta labbattu ra'asi, na shafa wannan mai ɗin kafin na ɗauki ihrami. Sannan kuma wa qallattu hadayi, ya ce na rataya ma hadaya ta alama cewa wannan hadaya ce tun daga miƙati. Fala uhillu hatta anhara, saboda haka ni ba zan yi tahalluli ba har sai na soke wannan hadaya. To dama a ranar sallah, ranar goma ga watan Dhulhijja, a dukkan nau'ukan ayyukan hajji guda uku kun ji na yi bayani gifan shelan, yin aski ko saisaye, yanka hadaya kafin na gangaro a yi tawaful ifada, haka ne? To duk mutumin da ya biyu daga cikin waɗannan, to ya halatta ya cire ihrabin nan ya sanya kayansa na zaman gida, saboda labbaik Allahumma labbaik ya kare. Amma aikin haji bai kare ba, musamman ma mu waɗannan mayafan suna takura mu ainihi. Ni na ga mutane da yawa ma a lokacin da aka zo kai jifan shedan na farko, ana saisaye wa mutum yana shiga banɗaki yana wanka, kawai ya kabar ihrabin na wajen, saboda ya yi dukun-dukun duk da kasancewa sun ka ba da masu wankin su ka biya su. Idan suka sa masa abu sai ga kamar ma ba a taɓa amfani da su ba, tunda alhaji da akwai kuɗi a hannunsa, shi kenan kawai yana shiga zai je ya sa kayansa na gida kawai ya bar waɗanta, sai ya gansu tari guda an ɗebo su za a kai su bola. Baye, saboda mutane sun jejjefar da waɗannan mayafan, saboda wani yana ganin ya yi tafiya da yawa, wannan abin ma wahala ne, saboda aka kawai jefar da shi zai yi huta. Tunda ko ka ba da wani ma a lokacin shi ma yana jin jiki baya bukata, me zai yi da ke? Don kuma mai haɗama ne ya karbi na mutane guda biyu suka baki kyauta, to an zo da na uku ma hakura zai yi? Tunda kayan zai dame shi, akwai inda dole sai an taka da kafa. Almuhim, a ranar sallah idan kai jifan shedan na farko, kai aski ko saisaye, to ko da baka yanka hadaya ba, kaga kai guda biyu kenan kwarara, to kana iya cire waɗannan kayayyaki, ka samu kwariya, kwariyan ƴanci. Ba za ka samu babban ƴanci ba sai idan ka je ka yi tawaful ifada. Mutum ya yi tawaful ifada ya samu ƴanci babba, sai dai kuma zai dawo Mina ya yi ainihin kwanakin Mina. Allah ya sa mu dace. Wannan kenan. Sai hadisi na 246 an Imran bin Husayn radiyallahu anhu qala unzilat ayatul muqati fi kitabillah fa fa'alnaha
مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم ينهى القرآن بحرمتها ولم ينهى عنها حتى مات فقال رجل برأيه ما كاع
وقال البخاري يقال إنه أمر
وانا حديثنا عمران بن حسين القضائي رحمه الله تعالى أو رضي الله عنه
كين واندى النبي باكي توتا نبنو قضاء أرانا دزاء أي فتح مكة ينا تيرك كمان ينسى حبان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يتي أنزلت آية المتعة في كتاب الله أن سوقت آية متعة أي كن حج متعة أتكل لتاك من الله فسم من جدد بياني آية المتعة آية temporary marriage دون إسرام فتحرة كمي كوبا سبو دواء ما سو أكيد أتشيا wanda suke goyon bayan auren mutuwa temporary marriage suna kafa hujja da wannan hadisi suna cewa ai Imran dan Hussein radiyallahu anhu babban sahabi ne ya ce unzilat ayatul mut'a an saukar da aya na mut'a fi kitabillahi cikin littafin Allah fa fa'alnaha kuma mun yi mut'a ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam tare da annabi wa lam yunzal qur'anu ba saukar da wata ayan qur'ani ba bi hurmatiha wanda ta haramta mut'a ولم ينهى عنها النبي بهنا با حتى مات هل يبقى الدنيا فقال رجل برأي ما شاء والمسن يزود رأي سيفدها في اندي قداما والله بذا مصور عليك با وقال البخاري سكتي امام البخاري ما ياتي يقال انه عمر انت سيدنا عمر نيتي باب مغانا اولا مطعا وحكا سكي فترة دوان دي فترة مكا حكا وين اصيح حلقة دخين مطعا دا اكي نفي فيني اي كن حاجنا مطعا saboda sayyidina Umar yana ce tamattu'i kana iya kiransa mutu'a kana iya kiransa tamattu'i duk ɗaya ne saboda kalmar larabci ne min tamatta'a tamatta'a ya tamatta'u tamattu'an al-mutu'atu saboda haka kowanne kana iya amfani da shi a koyina ina fatan an fahimta to sai dai sayyidina Umar shi ya ce mutum ya yi tafiya ya je umra ya koma garinsu ya je aikin haji daban ya koma garinsu shi abin da yake fahimta kenan su kuma waɗannan sahabai suka ce babu ruwanka duk wanda ya zo ya je ya fi tsuntsaye guda biyu da tsakuwa ɗaya ka kyale shi saboda akwai ayan mutu a cikin Qur'ani wacce aya ta yalar ma fa idza amintum faman tamata'a bil umrati ila al hajj famastaythara min al hajj wala tahliqu ru'usakum hatta yablugha al hajj mahilla sannan fa man kana minkum maridan aw ala safarin fa har inda Allah ta'ala yace duk wanda zai bada hadaya din zalika liman lam yakun ahluhu hadirin masjidil haram duk wanda ya hajjin tamattu'i yayi hajji yayi umra yayi hajji lokaci guda da duk wanda yayi kirani da hajji da umra agwame agwamutse ba sani ba da gudduranci mai zance domin a daɗa ganewa saboda in ka zo ka ɗauki wani single aiki ka ce wannan na umra ne wannan na aikin hajji ne a hajjin kirani baka yi ta ba Allah shi ne mai raba abinsa amma a tamattu'i ga ki dalla-dalla to duk wanda ya yi zai ba da hadaya amma idan ba mutumin Makka ba ne in mutumin Makka ne Allah ta'ala ya masa rangwame nassin ayatul Qur'ani liman lam yakun ahluhu hadirin masjidil haram saboda haka don ka tafi umra na Shawwal wato irin goman karshen nan na watan Ramadan sai mutum ya je Makka ne ka san akwai masu makalewa ba za su dawo ba sai sun yi aikin haji uya suke yi har aka zo lokacin aikin haji sai suka yi sun yi umra waccan karon a cikin watan Shawwal sai suka zo suka yi aikin haji sai ka ji sun ce a'a ai sun zama ƴan Makka wata uku shine zaka zama ɗan Makka don haka ne karka dawo mana kuma kai da kaje kai ka ɗanka ne ina matanka ina ƴaƴanka ina iyalanka suna Najeriya to don girman Allah yan Najeriya bar gangaci gaskiya aikin ibada a bar gangaci yana daga cikin abin da muke lalatawa mu yamu shine ayyukanmu na ibada Allah ya kyauta na
ولمسلم أرواي إمام مسلم نزلت آية المتعة للي آية حد تمت إيسا توقع يعني متعة الحج
تمت إنك حج
وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النبي من أمني ثم لم تنزل آية كان متى آية بتساك توقع تنسق آية متعة الحج
وانت تكسوك آية متعة إنك حج ولم ينهى عنها حتى مات النبي بحنابة حليب الدنيا ولهما بما ألاه saboda haka imam al-bukhari da muslim suna da hadisai irin wannan wannan dai ana da tabbatar mana cewa hajjin tamattu'i akwai nafsi hajjin kirani akwai nafsi wasu malamai suna ganin hajjin tamattu'i yafi falala akan dukkan ayyukan haji gaba daya wasu kuma suna ce ifradi shi yafi Allah ya sa mu dace amma mutumin da yake nesa ya yi amfani da tsakuwa guda biyu eh ko da ka je in ka sake komawa ko da kaje saunawa duk lokacin da kaje kai umra da aikin haji musamman ma yadda kudin yake ta karuwa a karshen zamanin Shehu Shagari lokacin da Buhari ya masa juyin mulki kujera mai tsada ta aikin haji naira 1,000 ne international 3,000 sabo ana international ba su ne masu dubu uku su ne wanda za su tafi Faransa za su tafi London za su je America sannan kuma sai su je su yi aikin haji na ce chapi na ce wani sai da ya gama barna su kuma sai je ya yi sigifari wani kuma sai ya je ya yi sigifari kuma sai ya je cikin arna ya yi barna Allah ya sauwake ina iya tunawa lokacin da ake biyan kujera naira 300 naira 300 har ya koma kudin aikin haji 500 ana ta surutu ya zama 700 da wanda suke biyan 1,000 to gashi yanzu kujera naira nawa ai umra ma idan zaka je yana da 3,000,000 turdin nan sai ka kashe umra kawai 3,000,000 kaje kai sati biyu ka dawo naikin haji kuma 1,800,000 1,900,000 wannan ma banda international na manya-manyan mutane su kan dama ai ba su da matsala saboda mai kudi zai je kwana 5 kawai zai ya maka kuma zai sauka a hotel din da yake jab da lakin kaba da tafiyarsa kwana 5 da zai je jab arfa saboda shi yana da fasfot ɗinsa yana zuwa in yi hau jirgi kawai zai je za a baki dama ya wuce daman fasfot ɗinsa ma kuɗinsa daban ne kai yanzu za ka je kai fasfot 40,000 da zai ne ko 1,000 ko 80,000 fasfot eh to amma su yana jin nasu ya kai ko 500,000 ne da visa da komai eh koma zai biya 1,000,000 a baki ainihin visa na koyaushe in ya je kwana 5 ya dawo za ka samu a kididdigan kuɗin da ya kashe ya kashe 25,000,000 zuwa 30,000,000 to kai na zaka hada kanka da shi mai kai mai 1,800,000 1,800,000 za a kwana 30 don sai ka gaji da Makka ko Madina saboda rabuwa da iyali eh rabuwa da iyalai wani abu ne sai ka gaji da Makka ko Madina ki ko kwana 5 zai yi kawai ya kai 30 ko 20 ai ko yatsun hannu ma ba dai suke ba akwai bambanci Allah tabaraka wa ta'ala ya riga ya faɗa kamar yadda ya ambata cikin ayan Qur'ani nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya yanzu wani an tashi tuwon masara zai ci miyan kuka kukan ma bakar miya in ba a duhu ba ma ba zai iya ci ba amma yanzu wani yana taki ga semo a gefe ga tuwon shinkafa a gefe ga miyan abushi da kananan kifaye ga miyan karkashi da kayan ciki ga farfesun kaza sannan ga ruwan sanyi da Allah kada ya wun wani ya kawo na'am sai babul hadi babin hadaya a gurguje da yake yayi kama da abinda muka ambata a baya ana Aisha radiyallahu anha qalat حديث نانا عائشة ما ترمن ذن الله
sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tace fataltu qala'ida hadi rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam thumma aqaraha fataltu qala'ida tace na gaggara maratayan hadi rasulillah hadi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan ya gwada wani lokaci mata su zasu taimaka abinda manzo Allah zai rataya jikin hadayensa shine ta gaggara maka shine fataltu ko na tuttuka masa ko na yayyaga masa idan tsumma ne kuma akaraha annabi yazo yayi alama akaraha shine yayi alama a alamaha yayi alama ma wannan wato hadaya wa kalladaha yara ta ya mata abin hadaya aw kallatuha tace wannan lokaci ma ni nake rataya kuma ba ta biha ila albayt sai annabi ya ce a kai dakin kaba a yanka mata hadaya a madadin sa wa qama bil madina amma ke zauna cikin madina fa ma haruma alayhi shay'un kana lahu hilla amma duk abin da ya haramta ga annabi wato abin da yake halal ne ga annabi bai haramta gare shi ba wannan ana son ga gwada mana cewa hadaya akwai na nafila kana zaune a azarin nan kana iya ce duk wanda zai tafi aikin haji kana iya ce ga hadaya ga kudin hadaya da Allah an je makka a makka saboda haka in kana so ka kawo naira 250 ne mabi karancin hadaya ba bunsurin da za a saya a can koragun da za a saya a can 250 ne in ka kawo 250 ka kana so maka hadaya na nafila sai a je a yanka maka hadaya na mustahabi a bada sadakan Allah ya baka daga kaga in saniya kake so shikenan sai ka bada kudin Najeriya kamar miliyan ɗaya da rabi ko kamar miliyan ɗaya da rabi in babban saniya ne ma miliyan biyu ɗora kuma ne ka kawo miliyan uku ko miliyan biyar to ba aikin ladan yake so ba wannan shi yake gwada cewa lahiya idan mun ɗauki fassarar waɗanda suke cewa lahiya ta farko in mutum yana da hali wajibi ne ya yi lahiya to in ka yi lahiya guda ɗaya ta farko kana iya karawa da wata kana iya ɗaukar rago ka yi lahiya a matsayin koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ka sake sayan saniya sai ka ta yi lahiya ta biyu domin a samu nama da yawa ka raba wa bayin Allah wannan ba matsala ba ne kuma in ka yi haka Allah zai baka lada saboda haka kana iya lahiya guda ɗaya ko biyu ko uku ko biyar gwargwadon yadda kake so amma da so samu ne abinda aka fi so idan ka yi lahiya ma kanka ka dubi mahaifinka yana da abin lahiya in babu ka baki mahaifiyarka idan babu ka bata gwaggonka in babu ka bata ummanka in babu ka bata kawunka idan babu ka baki sannan kuma ga wani wane ne baffanka in bai da shi ka baki yayanka ga sunan yan uwanka na kusa maimakon a ce kayi lahiya da dabbobi guda biyar a jegari ana faɗa a baka maka ladarka to ka gara ka raba domin ka samu ladar wannan kenan ana Aisha radiyallahu anha qalat har yanzu hadisin na na Aisha Allah ki kara yadda da ita tace ahlan nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam maratan ganama akwai lokacin da annabi ya bada hadayan kananan dabbobi amma annabi ya fi ba da manyan dabbobi amma anan ya ba da kananan dabbobi saboda haka gwargwadon halinka yadda Allah ya hore maka ai ko sadaka ce wani zai yi sadaka da 10,000 wani kuma zai yi sadaka da 100,000 100 guda nawa guda 10 kaga gwargwadon karfinsa kenan na sannan kuma idan mutum yana zaune a gida sai ya aika da hadaya kar ya ɗauka abin da ya haramta ga mutumin da ya tafi aikin haji shi ma ya haramta gare shi ba haka ba ne sai dai za ka yi lahiya ranar ɗaya ga watan Zulhijja ba za ka yanke farcenka ba ba za ka yanke gashinka ba har sai an yanka abin lahiya haka ne shi ne kawai kuma wannan ka yi kama da waɗanda suka tafi aikin haji suka sa fararen kayayyakin amma ka ce ba za ka sadu da iyalinka ba saboda ka aika da hadaya maka ba za ka yi aski ba saboda ka aika da hadaya maka ba za ka yanke farce ba saboda ka aika da hadaya maka ba haka ba ne wannan kuskure ne wa ana bi hurairah radiyallahu anhu fi hadisin abu hurairah Allah ki kara yadda da ke yace anna nabiyallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lalle annabin Allah ra'a rajulan yasuqu badana yaga wani mutum yana tura ainihin raƙuminsa ita ce badana wato badana ta ibada raƙumi ta ibada kana irkabha annabi ya gaike a galabaice yace ka haura kuman kala innaha badana yace a ara kuma ce ta hadaya ya annabi bazan hau ba kala irkabha annabi yace ka hau wa ra'aituhu raqibaha abu hurairah yace na gaike ya hau wannan raquma wa yusayiru annabiyyu sallallahu alaihi wa sallam kuma yana tafiya tare da annabi a cikin tawaka saboda annabi ya nema masa sauki ne kai dabba ce wanda ka bayar ga Allah amma ba a je inda za a yanka ta ba sai ya kasance kana da bukatan ka hau domin ka samu sauki kamar raquma ko saniya to duk da kasancewa ka rataya mata abin hadaya ka mata alama to ba zai hana ka hau ba idan akwai wata tunkiya ko akuya wanda kana amfani da nono sai ya kasance ka bayar da ita a matsayin hadaya ko lahiya sai nonon ta ya cika sannan ko kuma kuna kyan wannan nonon ko taniya wannan ba zai hana ku ku tatsi nonon domin ku yi amfani da nonon ba ina fata an gani shine manufan wannan hadisi wa fi lafazin a wani lafazi qala fi thalitha fi thaniya annabi yace masa annabiyu aw thalitha ko na uku irkabha annabi yace ka hau waila yace kai tonka aw waiha ko kuma kai tonka wannan kalma ce saboda me saboda sun yi jayayya da annabi har sau nawa annabi yana neman masa sauki akwai mutumin da za ka ganki ya rike wani aikin ibada ya rike dandam misali za a yi azumin farilla ko azumin nafila ranar litinin ko alhamis rana ta fadi a kiran sallah sai mutum ya ce ba zai sha ruwa ba amma ya yadda zai alwala ya zo a yi sallar magariba da shi sai bayan magariba sai ce to yanzu ne hankali ne ya kwanta to in haka ne ake magariban ma ka yi da hankalinka zai kwanta ba wannan dan zurfafawan da kai Allah ba zai baka lada ba idza aqbala al-layl min hafuna wa adbara an-nahar min hafuna faqad aftara at-ta'ir mun yi a can baya ai inda har an yi kiran sallar magriba ko ka gani akwai sauran haske kurbin ruwa in an je lahira ladanai su za su yi bayani inda su suka yi kiran sallah ko ba a kiran sallar magriba sai rana ta fadi ko ba ka bane to a gurguje bari mu karanta hadisi na kusan karshe an Ali bin Abi Talib radiyallahu an hadisin Ali dan Abi Talib Allah shi kara yadda da ke قال يتي أمرني النبي صلى الله عليه وآله وسلم النبي من أمني أن أقوم على بطني إن سيا أبطا دبو بن سراكما بطنه جمعين بدنا بدنا راكمي قدان بطن راكما ديو وانا تصدق بلحمها النبي يتي يسلك دناما وجلودها دعينهم فاتم وأدلتها دعيقيوين wa Allah utiya al-jazzar minha shay'an yace mahauci kadan kusuran ba komai wa kale yace na hannu nan fihi min indina yace mu za mu biya ki daga kudin aljihun saboda haka da hadaya da lahiya da ainihin abin suna duk yadda ake kafin wanda ya yanka ba za ka biya ki da naman ba in ka riga ka yanka dabba da igiyan dabba da kahonta da kanta da kafafuwanta da fatanta da komai ka riga ka ba da Allah ne ba a kayarwa an fi so ka yi sadaka ina fata an gane abinda wannan hadisi yake karantar da mu ke amma babu laifi mahaucin da ya zo kuka yi tsada da ke bayan ya gama aikinsa ka biya ki kudinsa sai ka ce to kuma ga sadakan nama wannan babu laifi amma na lura da yawa daga cikin mahaucin yan tuwa-tuwa ne za ka je za a biya ka kudinka kuma ka yi sakan nama mai kai kenan a ranar sallah ko ka ɗebo yaranka suna sakan nama ka ce ai yara ne suke abin nan kana koya musu mummunan ɗabi'a ne kuma wannan ya gwada kai ma ɓarawo ne a lokacin da kake koyon aikin fawa kuma in wuri ya yi wuri ma sai ka yi saka
saboda haka yana da kyau a ji tsoron Allah. Kananan abubuwan da muke rainawa su suke jawo mana bala'i a Najeriya.
Sai ka talaka yana kuka, amma in ka je ka bincika sai ka samu maciyin amana ne, annamimi ne, munafiki ne, makaryaci ne, barawo ne, ko kakaka ne. Kuma kowane layi matsala ne,
ka zo kana kuka da shugabanninka kai ma baka da gaskiya. Allah ya sauke.
Hadisi na karshe an Ziyad bin Jubair radiyallahu anhu aw rahimahullahu ta'ala qala ra'aytu ibn Umar ata ala rajulin qad anaka fadnatahu
yanharaha
fa qala ib'atha qiyaman muqayyada sunnata Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam.
Wannan hadisi na Ziyad bin Jubair ne, Allah ya yi masa rahama. Kala yace ra'aytu ibn Umar, yace naga Abdullah ibn Umar ata ala rajulin kad anaka batnatahu, yace na hadu da wani mutum sai ya danne raƙumansa zai yanka, ya danne raƙuma zai yanka ko zai soke. Raƙuma soke su ake yi, idan an yanka su za a iya ci, amma wasu malamai suka ce ba za a ci ba, hukuncin su sokewa ne, saboda haka ba kowa ne yake soke raƙumi ba sai wanda ya koya. A wajen tarkuwa, tarkuwa in ka lura raƙumi a can abin nan ɗinsu za ka ga yana da irin wani inda ya faɗa, to wajen ake soka maki shi ne zai shiga har zuciyarsa, sai wanda ya iya. To Abdullahi dan Umar sai ya ga wannan ya kwantar da raƙuminsa, ya ce kai, ya ce ibata, ya ce ta yadda ita a tsaye
qiyaman muqayyada a tsaye, amma kafarta guda ɗaya yana mai
sawafa, kamar yadda ayan Qur'ani Allah ya ambata. Abinda ake nufi da sawafa ba sawafa, in ka ce sawafa shine mai sai da gashin tumaki, irin rigunan nan na sanyi mai laushi da gashi-gashi din na sawafa, to mai sai da wannan kaya kenan. Amma sawafa din ne yake da shadda, shi ne raƙuma in aka ɗaga ta ƙafafuwanta guda uku suna tsaye, guda ɗaya ne ake ɗaurewa. Masu soke raƙumi sun san yadda suke, saboda haka in aka soka mata maki wannan lokaci guda, kamar yadda Allah ya ce fa iza wajaba junubuha, in ta faɗi to ta gama kenan. Amma in bata cika ba za ta faɗi ba, ko an soke ta tana tsaye. Shi yasa ma ayan Qur'ani ta ce fa iza wajaba junubuha, sai idan ta faɗi tukuna, sannan ake feɗe ta a ɗauki naman da za a bayar da kyauta ko sadaka ko kuma wanda za a yi amfani da shi. Wannan hadisi yana gwada mana cewa sunnan manzon Allah ne raƙumi idan za a soke shi a tsaye ke yi, amma saniya sai an kwantar da ita an ɗaɗɗaure ta. Rago ko ainihin akuya sai an kwantar da su an ɗaure su sosai, sannan a danne ƙafafuwansu. Wannan shi ne tsari. To idan za a yanka hadaya ma haka yake. To amma mafi yawa alhamdulillah dalilin da ya sa muka karanta wannan babu a gurguje kenan, yanzu duk an sauke mana. Da idan ba ƴan kokofi ba ko ba ƴan kwamiti ba, to wani ma ba zai ga inda ake saida dabbobin ba, balle inda ake yanka waɗannan dabbobi na hadaya. Shawarin da muke bayarwa shi ne kawai in an ce ka je ka biya gara ka je ka biya, ya fi maka sauki. Amma in ka ce za ka yi ta bin kwakwafe, to kai za ka wahalar da kanka, kuma karshe ba za ka samu lada a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ba. Abinda muka faɗa daidai, Allah ya ba mu lada. Abinda muka yi kuskure, Allah ya gafarta mana. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.